This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 26 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, farko ga Mahmud da kanin labarai.
To Hawwa, a yau Litinin ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce dakarun Isra'ila sun mika wa majalisar da ke kula da yakin kasar wani tsari kan yadda za a kwashe Falastinawa wanda ke zaune a yankin zirin Gaza da kuma tsarin yadda Isra'ila ke shirin kai samami a yankin. Dakarun Ukraine a yau Litinin har ila yau sun ce sojojin Russia sun kai wani farmakin sama da jirage mara matuka 14. Hukumomin Afghanistan karkashin mulkin Taliban sun sake aiwatar da wani hukuncin kisa a bainar jama'a.
Kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji yadda matsalar tsadar rayuwa sakamakon faduwar darajar naira da ake ci gaba da fama da ita a Najeriya ta shafi bangarori da dama a kasar da kuma jefa mutane cikin matsanancin kuncin rayuwa. Muna kuma tafa da dubi akan yadda rashin bayar da kula da ta dace ga mutane masu na ƙasa ko bukata ta musamman kan kai su ga bigewa da barace-barace, dukuwa da illolin da hakan ke da shi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Babangida Jibril, amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Litinin, ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce dakarun Isra'ila sun mika wa majalisar da ke kula da yakin kasar wani tsari kan yadda za a kwashe Falastinawa wanda ke zaune a yankin zirin Gaza da kuma tsarin yadda Isra'ila ke shirin kai samami a yankin. Sanarwar ta biyo bayan wani alwashi da Netanyahu ya sha na daukan matakin tura dakarun kasa cikin yankin Rafa da ke kudancin Gaza, inda sama da rabin al'ummar Gaza ke samun mafaka daga yakin da ake yi. Sai dai wannan sanarwa wacce aka fitar a yau Litinin bata bayyana karara inda za a maida Falastinawan ba idan har aka kwashe su daga yankin na Rafa. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka take jan hankalin Isra'ila kan ta tabbata ta dauki matakan da suka dace na kare fararen hula kafin shiga yankin.
We've been clear that we do not believe that an operation, a major military operation, should proceed in Rafah unless there is a clear...
Me bada shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jack Sullivan kenan yake cewa mun fito kararramin fada wa Isra'ila cewa ba ma goyen bayan aiwatar da wani harin soja a Rafah har sai an tabbatar akwai wani kwakwaran tsari ne da za a kare rayukan fararen hula. Shi da garin Rafah na zaune ne a kan iyakar Gaza da Masar, yayin da yaki ya riga ya daidai da arewacin zirin yankin. Sanadiyar wata hudu da kwashe ana fafatawa. Ita dai kasar Masar ta ce ba za ta bude iyakarta ba. Dakarun Ukraine a yau Litinin sun ce sojojin Russia sun kai wani farmakin sama da jirage mara matuka 14 hada da makamai masu linzami 6 a Ukraine. Dakarun saman Ukraine din sun ce sun kakkabo akalla 9 daga cikin jirage 14 a yankin Kharkiv da Dnipropetrovsk, sannan sun lalata 3 daga cikin makamai masu linzami. Waɗannan sabbin harare na Rasha na zuwa ne yayin da shugabannin ƙasashen nahiyar Turai suke shirin haɗuwa a yau Litinin a Paris don cimma wata matsaya da za ta kalubalanci shugaba Vladimir Putin tare da kore ikirarin da fadar Kremlin ke yi cewa tana dab da samun nasara a yakin wanda ya shiga shekara ta 3. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ne ya gayyaci takwarorin aikinsa na nahiyar Turai zuwa fadar Elysee a wani taron gaggawa don duba yadda Rasha take ƙara zafafa mamayarta cikin 'yan makonnin nan, kamar yadda masu ba Macron shawara suka ce. A yau Litinin ake sa ran 'yan majalisar dokokin ƙasar Hungary za su amince da yunkurin da Sweden ke yi na shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. Idan har suka amince, Sweden za ta zama mamba ta 32 a wannan ƙawance, wanda tun a shekarar 2022 ta nemi shiga bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. A bara kasar Finland, wacce ita ma ta nemi shiga kungiyar tare da Sweden, ta zama mamba a NATO. Bisa tsarin dokokin kungiyar, duk kasar da take da muradin shiga kawancen sai ta samu amincewar kowace mamba a kungiyar ta NATO. Hungary ce kuma kasa ta karshe da bata bayyana matsayarta ba, akwai dai yan rashin jituwa tsakanin Sweden da Hungary saboda zargin da Ukraine ke yi, wato Hungary take yi, na cewa yan majalisar kasar suna katsalandin a harkokin siyasar kasar ta Hungary.
An jima kaɗan Mahamud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda matsalar tsadar rayuwa sakamakon cire tallafin mai da faduwar darajar naira da ake ci gaba da fama da ita a Najeriya ta shafi bangarori da dama da matso mu al'umma ƙasa cikin bakin talauci da kuncin rayuwa. Wakiliyarmu a Kano Baraka Bashir na ɗauke da ƙarin bayani.
Balaraba, wacce ba sunanta na gaskiya kenan ba, tana fama da wata lalurar rashin lafiya wacce take sa take buƙatar wasu magunguna akai-akai. Sai dai a yanzu magungunan suna yi mata wahalar samu sakamakon yadda tsadar rayuwa da ƙarancin dala a Najeriya suka tilastawa kamfanoni da ke rarraba magunguna da ke amfani da shi ficewa daga ƙasar.
Da muna su karban allurar daga wajen kamfani inda muke samunta a 2,500 a lokacin. To amma daga baya da kamfani ya bar Najeriya, allurar ta yi tsada, tana ƙara kuɗi, tana ƙara kuɗi. Har a yanzu allura tana kaiwa 17,000 har zuwa sama.
A shekara ta 2023 manyan kamfanonin magunguna da suka haɗar da GlaxoSmithKline GSK suka sanar da kawo ƙarshen aikinsu a Najeriya saboda dalilan da suka haɗa da ƙarancin riba saboda tsadar dala. Hakan ya jefa marasa lafiya da suke dogaro da kamfanonin wajen samun allurai da sauran magungunan cututtukan da suke fama da su cikin mawuyacin hali da ƙaƙani-ƙayi kamar Balaraba.
Na ɗauke da lalurar sikla, shine ta ja min wannan lalurar ta DBT. Mai ɗauke da lalurar ya kamata ya zama yana kan wata allura da ya kamata ta dinga tsinka mishi jini don kar ya shiga masa jijiya, don kar ya shiga masa zuciya ko huhu.
Dr. Mahamud Kawu Magashi, likita a asibitin koyarwa na Aminu Kano, ya ce barin waɗannan kamfanoni na haifar da naƙasu ga harkar lafiya.
Akwai da yawa daga ciki waɗanda su idan sun yanke mana a nan to suna da wahalar samuwa domin ba ƙananan ɗakunan sai da magunguna ne suke iya ajiye su, musamman irin wanda zaki ga kodayaushe wani lokacin an fi son a gan su a cikin sanyi. Misali, akwai wani magani da aka yi amfani da shi wajen hana dunƙulewar jini, wanda akwai wasu daga cikin marasa lafiya ko kuma wasu daga cikin kai masu juna biyu wanda suke amfani da shi saboda yanayin watakila wata larura da suke da ita. To za ki ga irin wannan lokacin idan ya yanke a asibiti, samunsa yawanci yana da wahala saboda abin da za a samu shi sai babban ɗakin sai da magunguna inda za a iya ajiye shi a cikin wannan sanyin, ga kuma tsada.
Dr. Abdulrazak Fage, malami a Jami'ar Yusuf Maitama, ya ce dole ne hukumomi a Najeriya su tashi tsaye don kare darajar kuɗin ƙasar domin kawo ƙarshen ficewar kamfanonin ƙasashen waje da suka haɗa da na masu sayar da magunguna.
Kamfanonika da dama, musamman wanda suke daga ƙasashen Turai suka zo, wanda suke kirga riba da faduwa a dala ko kuma kuɗaɗen ƙasashen waje, da dama su surufe ba za su iya ci gaba da harka a Najeriya ba, saboda karewar darajar naira da ake samu. To su kuma suna yin sarrafa ne a Najeriya su saida a naira, suna tattara kuɗin shigar su a naira, sannan duk lokacin da za su tura da riba kasashen su sai sun canji kuɗaɗen kasashen waje, musamman dala ko euro. To da zarar sun canja, saboda naira tana karewa, sai ya zama babu ribar da za su tura, sai dai kuɗin da za su riƙe su ci gaba da tafiyar da harkokin business su. Sannan kuma ga tsadar sarrafa-sarrafan saboda mai tsadar makamashi da sauran ababen da suke amfani da su, da ma kayan haɗi da suke siyowa daga waje da shi ma duk suna siyowa ne da dala, wannan ta sa da yawa ba za su iya ci gaba da harkokin su ba.
Yanzu dai marasa lafiya a Najeriya irin su Balaraba suna fatan hukumomi za su ɗauki mataki da daidaita al'amura a ƙasar ta yadda za su riƙa samun magunguna cikin sauƙi kuma a wadace. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya.
An gaida Baraka Bashir da wannan rahoton. Masu sauraro kada dai a shagala ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma a iya sake sauraron shirye-shiryen namu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muhammad ya shigo da ci gaban labaran duniya.
To, hukumomin Afghanistan ƙarƙashin mulkin Taliban sun sake aiwatar da wani hukuncin kisa a bayyana jama'a ga wani mutum da aka tuhuma da laifin kisa. Wani mataki da ake ganin yayi buris da kira-kira da wasu ƙasashen duniya suka yi ga gwamnatin ƙasar na ta dakatar da irin wannan hukunci. Wannan dai shine karo na uku da hukumomin ƙasar suka aiwatar da hukuncin na kisa cikin mako guda. Kotun kolin Taliban ta sanar da cewa an aiwatar da hukuncin ne a wani filin kwallon kafa da ke Shabagan, babban birnin lardin Jozan da ke arewacin ƙasar ta Afghanistan. Mutumin da aka aiwatar da hukuncin kisan an same shi ne da laifin kashe wani matashi a shekarar 2022. Sanarwar ta ce sai da aka yi mishi shari'a a kotuna uku ciki har da kotunan ɗaukaka ƙara guda biyu kafin daga bisani a aiwatar masa da hukuncin na kisa bisa tsarin shari'ar Islama. Hukumomi a Koriya ta Kudu sun yi kira ga likitoci masu kokarin sanin makamar aiki da su koma bakin aiki yayin da yajin aikin da suke yi ya shiga mako na biyu. Dubban ƙananan likitocin sun shimika takardun ajiye ayyukansu suka kuma daina zuwa aiki a wani mataki na nuna fushinsu kan wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na ƙara adadin masu neman shiga harkar likitanci sanadiyar ƙarancin ma'aikatan lafiya da ƙasar ta Koriya ta Kudu take fuskanta. Ministan cikin gida da kare haɗura Lee Sang-min ya ba likitocin wa'adin nan da ranar Alhamis da su koma bakin aikinsu, yana mai cewa bijirewa hakan zai sa a ɗauki tsauraran matakai a kansu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu dai muna Najeriya, inda wasu ke ganin halin ko'in kula da ake nuna wa mutane masu na ƙasa ko bukata ta musamman akan tilas kan sa su bige ga barace-barace domin tsira da rayuwa. Wakilin sashen Hausa ta Murya Amurka a Kaduna, Najeriya, Fatima Salal Ladan, na ɗauke da ƙarin bayani.
A shekarun baya, Mustapha Abubakar ya kasance bai da wata sana'a baya ga yin bara a gefen hanya. Kasancewar shi gurgu a ƙasar da hukumomi ba su cika yin tanadin rayuwa mai inganci ga masu nakasa ba, Mustapha ya fuskanci ƙalubale da suka hada da rashin damar yin karatu mai zurfi.
Al'amuran rayuwa ne a yanayin da muka fara, kamar yadda kuka ga kowa yana bara, mu ma mun yi baran nan.
Ganin ƙalubale da hadarin da ke ciki, Mustapha ya yarda sana'ar bara, inda ya rungumi yin walda domin dogaro da kai, har ma yake koyawa wasu masu nakasar wannan sana'a.
Dan farko da muka fara wannan sana'a mun fuskanci ƙalubale iri daban-daban, wanda ana cewa mutumin da ba shi da kafa ina za shi da wutan nefa. To amma dai a haka zuciyarmu bai mutu ba, a haka muke wannan aikin har Allah madaukakin sarki ya kawo mu a wannan yanayin da muke ciki.
Sai dai duk da kama sana'ar walda, Mustapha yana fuskantar wani kalubalen. Ya ce mutane ba su cika kawo musu aiki ba duk da cewa suna da kwarewa.
Duk wani aiki da wani mai walda yake yi mu mun iya yin shi. Dan bazan ta umanta wa gwamnatin jihar Kaduna, hawan Malam Nasiru na farko sun yi mana alƙawari cewa duk aikin da za a bara abin da ya shafi wandin musamman kujerar makaranta ko kofofin makaranta za a ba mu 10%. So an gwada mu an ba mu kujera guda 250, kuma aikin namu a cikin mutum 15 da muka yi mu ne muka ci na daya cewa aikin mu yayi quality, dan katakon ba zai lalace ba, kuma notukan da muka daura mun yi takin din su ba za su kwance ba. Aka tabbatar da cewa za a ci gaba da ba mu wannan aikin, amma har yanzu da nake miki wannan magana daga wannan samfur din har yanzu ba a ƙara kula mu ballan tana ma musamman hali muke ciki. Makwabtan da muke da su a nan unguwar sai su je su sai kayayyaki a wani wuri, in suka je suka sai kayayyaki a wani wuri mu za mu zo mu gyara musu kayayyakin daga baya, amma ko ba za su zo su sai sabo a wurin mu ba. So muka ma wannan abubuwan yana damu mu sosai a matsayin mu na ba su bukata ta musamman.
Alƙalma dai sun nuna akwai kimanin mutane miliyan 30 masu nakasa a Najeriya. Masana sun ce halin ko'in kula da al'umma da kuma gwamnatoci ke nunawa akan masu nakasa shi ke sa da daman su yin bara ba dan suna son yi ba.
An bar su babu ilimi, an bar su babu sana'a, an bar su kayan da idan suka yi nasu kokare, idan suka yi babu mai saya, al'umma ba su saya, gwamnati ba ta saya. To da irin wannan yanayin me ake son su yi da rayuwarsu? To mafi yawa dai waɗannan abubuwan su ne ƙalubalen da waɗannan al'ummar da suke fuskanta.
Yayin da Mustapha da sauran masu nakasa da ke koyan aiki a gurin shi suka zaɓi sana'ar walda a maimakon yin bara, suna kira ga gwamnati da sauran al'umma da su goya musu baya ta hanyar ba su aiki da zai hana su komawa ga yin bara. Fatima Sale Ladan daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Fatima Sale, kada da ya a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Shan hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku.
Masu rawa, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau, gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da duk wasu muhawara da ake yi a makarantu domin wasa ƙwaƙwalwan ɗalibai ko mai zafi.
Kuma mai girma gwamna ya ce a kirawo yaron ma shi yana so ya yi magana one on one da yaron ya ji meye dalilin da ya sa ya yi irin waɗannan furuci.
A jihar Kano kuwa gwamnatin ce ta bayyana cewa ta ɗau alwashin ɗaukar matakai na kawar da ɗalibai da yanzu haka ke gararan ba titina ba tare da halartar makarantu ba.
Lokacin muka zo mun samu challenge da yawa a irin wannan abubuwan, mun yi bakin ƙoƙarinmu na ɗaya mun ɗauki malami, mun yi bakin ƙoƙarinmu mun dawo da cewa albashinsu yanzu yana samuwa a ran 25 ga wata.
To sai dai kuma wasu masu lura da harkokin ilimi a jihar sun ce sai gwamnati ta yi da gaske.
Har yanzu mafi yawan makarantu a birni da ƙauye ba su da su waɗannan kaya da aka ce an yi ikirarin da akwai. Idan har da akwai daman magana dai ta ayyuka ne na agile, ba ayyuka na ita kankin kanta gwamnatin jihar Kano da ta fidda kuɗi da kuɗin lalita ta yi ba.
Duka waɗannan za su zo muku ne a cikin shirin namu na wannan mako.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku.
To madalla, a kwanakin baya ne dai wani faifan bidiyo na sada zumunta ya karaɗe shafuka da dama inda kuma aka nuno wani ɗalibi ɗan makaranta na firamare na gudanar da muhawara ko debate a Turance inda kuma a ciki yake caccakan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Wannan muhawara dai ya dawo kace na ce inda har gwamnatin jihar Niger ta ba da umarnin dakatar da duk wasu muhawara da ake yi a makarantu. To ko me ya zafi? Ga dai kwamishinar yaɗa labarai a jihar Niger Hajjia Binta Mama a hirar da ta yi da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Mai girma gwamna ya ce a kirawo yaron ma shi yana so ya yi magana one on one da yaron ya ji meye dalilin da ya sa ya yi irin waɗannan furucin.
Na'am, to yanzu me ya matsayin gwamnati akan su malaman makarantar? Akwai wani hukunci ne koko dai kawai an gana da su ne?
Kawai sanctioning ɗinsu aka yi for now, tunda yanzu ka ga yanda katsan take, ana cikin wani yanayi, ana cikin wani irin hali, ba a so ana yawan furta maganganu wanda zai jawo koye.
To hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jihar Niger dai ta yi Allah wadai da wannan mataki na gwamnatin jihar. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger.
Ni wannan abu dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda wannan mulki ya zama kamar mulkin soja. Saboda abin da yasa nace mulkin soja, saboda mulki na demokradiyya duk wanda ya tashi tun daga primary school har secondary school kowa ya san ana debate. Kuma in yau ka san abin da ka shuka mai kyau ne, bai kamata a ce don an yi debate an faɗi a har ra'ayukan mutane akan raɗaɗin rayuwa da ake living, a ce kuma wai an gayyaci waɗannan malaman makarantu ka an ce an hana debate. Ashe nan gaba gabaki ɗaya in ma wata rana ka ci faɗi abin da bai maka ba, za a ce an kure, za a kulle makarantu kenan. To inda ana kullewa ranka ya daɗe, su sun samu su yi har su kai ga yanda suke yanzu nan.
To daga jihar Niger kuma za mu tsallaka ne zuwa jihar Kano, inda gwamnatin jihar ta ɗauki mataki na inganta ilimi tare da kawar da dalibai da ba sa zuwa makaranta. Sai dai masana ilimi sun bayyana cewa matakin gwamnatin abu ne mai kaman wuya. Wakilinmu Baraka Bashir Tahira da kwamishinan ilimi a jihar ta Kano.
Sunana Umar Muhammad Doguwa, ni ne kwamishinan ilimi na jihar Kano. Wannan taro da muke yi ya ta'allaka ne akan zaburar da iyaye ko kutan iyaye nauyin su da yawa jefta akan su da tabbatar cewa iyayen sun samu ilimi kuma ilimi ingantacce. Mun lura kwarai da gaske cewa tun daga shigowar mu mun samu wahalalu ko mun samu kalubale da yawa na ba'ai kaza ba wannan ma sun muna gani maganganci ne da gwamnatin ba ta yi ba, amma dai duk aka dauka matakai na yaya zamu gyara wannan abubuwan. Dama ita karanta abubuwa uku ne suke makaranta, akwai malami, akwai dalibi, akwai bangaren infrastructure, ko kuma ce bangaren kayayyakin da za su ba a makaranta. Wannan hada da littafai da kujeru da shi kaza gina makarantar, amma muhimman abubuwa su ne waɗannan guda uku, amma guda biyu suka fi muhimmanci, wato malami da dalibi da kuma su waɗannan infrastructure. Lokacin da muka zo mun samu challenge da yawa a irin wannan abubuwan na musamman infrastructure, to mun yi bakin kokarin mu na ɗaya mun dauki malami, mun yi bakin kokarin mu mun dawo da cewa albashin su yanzu yana samuwa a ran 25 ga wata mun samu promotion din su, sannan kuma mun yi bakin kokarin mu ga cewa dukkan wani abu da ya zama cewa zai sa malami ya ji daɗin aiki muna kokarin zamu shi insha Allah. Wadansu mun yi kokarin mu a infrastructure process, sannan mun zo kan ɗaliban nan mun gyara tsarin abincin su da ake bayarwa yanzu ba irin abincin da ake ciyarwa da ba ga makarantun kwana kenan. Sannan kuma su waɗanda suke makarantun jiya ka dawo mun tabbatar cewa dukkan abu da ya kamata da biyan kuɗin jarabawa da gwamnati ya kamata ya tayi musu. To wannan dalilin sai misali muke ganin cewa ya kamata su ɗaliban su ba su fara zuwa makaranta da wuri domin a ga cewa ba a barin yara suna romin akan titina. To bayan wannan kuma za mu shiga kan maganar infrastructure, wannan har mun fara mun ɗauki analysis mun yi kuma da kuma kwanan zan fara shirya izinin Allah. A takaicin takaitawa dai nan da ƙarshen shekarar nan in Allah ya da wannan matsalolin muna son mu sallama da su.
Okay, zan dan koma baya a infrastructure din da kuka zo kwatarar da babu, za ka iya gaya min ƙididdiga misali
kamar mun gano cewa muna da dalibai yanzu a Kano miliyan 5,300. Out of that miliyan 5,300 mun gane cewa kusan mutum miliyan 4,500 sa zauna a ƙasa ne ba su kujeru.
More than half
haka kamar yada a gurin wannan da ta wuce. Saboda mun yi cost din cewa idan zaka gina wannan kujerun ma a 40,435 misali mai 3-seater din nan ko 2-seater misali na gida ta haka, sannan kai expect din mutane da zaka dauka a cikin wadannan azuwa. Idan kace kai 3-seater kana bukatar 1.5 million seat daga da 4.5 wanda suke zauna kasa, to kana bukatar 1.5 million seat sai mutu uku. To ko ce idan miliyan 40 ne in kike samu kudin da kike muna magana wajen biliyan 40 zuwa biliyan 60.
To sai yaya za ka samu wannan kudi?
Ba karamin kudi bane, saboda ka abin da shi ta garin zabi a hankali da alƙai a yi nan an gyara nan. Amma dai abin da muke tabbatar da jama'a shi ne gwamnati yana da commitment, shi zama ya ware kashi 29.7% na budget din sa akan kan ilimi. To na tabbatar muke cewa insha Allah in ga cewa tafiya a yadda ake tafiya din nan in Allah ya dade izinin Allah to a shekaran nan magana makarantar primary da secondary da duka makarantar da zaka zama tare.
Sai dai kuma a tabbakin masu sharhi kan harkokin ilimi a jihar ta Kano, matakin da gwamnatin ta dauka abu ne mai kyau, to amma fa sai fa gwamnatin ta tashi tsaye.
Ta farko dai sunana Hajiya Binta Abdulhamid, kuma ni tsohuwar shugabar makaranta ce a nan jihar Kano. Ni dai farin farko abin da zan ce shine muna godiya, muna da kyakkyawan zato a tattare da ita sabuwar gwamnati da ta zo, saboda an dan kamanta haka a yayin da shi mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Kwankwaso yana nan. To amma kuma MP sabilillahi ne, raunin da aka sama na shekara 8 ya sa ba bangaren ilimi kadai ba, bangarori da dama ma'aikata da suke na civil service ne na Kano an samu ba a ce kasala ko mai zance na tattare da san zuciya fa da batantawa, domin in tsakani da Allah ne inda duk sama bata gyaru ba to kasa fa ka tsaya a ita magana ma duk bata tashi ba. To abinda nake gujewa wannan gwamnatin kenan, tunda ma'aikatan ciki ga yadda mafi yawa suka zama, to ya zama lallai tukuna yadda yake da buri da kudirin gyaran nan, to ya farkar da zuciyoyi a samu a gidajen rediyo, tunda Kano ta cika da gidajen rediyo kala-kala yanzu, a yi ta faɗakarwa ta responsibility na iyaye da jama'a akan ingancin a bada ilimi ingantacce domin samun kyakkyawar rayuwa. Da farin farko abin da zan ce miki shine har yanzu mafi yawan makarantu a birni da ƙauye ba su da su waɗannan kaya da aka ce an yi ƙirarin da akwai. Idan har da akwai daman magana dai ta ayyuka ne na agile, ba ayyuka na ita kankin kanta gwamnatin jihar Kano da ta fidda kuɗi da kuɗin lalita ta yi ba, ko a bayan ma a shekaru takwas din haka tsarin yake. Idan an ce an ɗebi wasu ɗan ajujuwa a makaranta an gyara su, an saka kujeru, ai kaga ba makaranta gaba ɗaya aka gyara ba. Makarantar da take da aji 30 ko kuma 20 in an ɗebi guda 4 ko 5 a ciki aka gyara, to ai ba a ce an yi gyara a makarantu ba, jam'u akai kenan. Kuma maganar kayayyaki an siyo su, har yanzu idan na ji ɗan siyasa suna wannan faɗin magana sai in ji ciwo ya kama ni a raina, saboda bai dace shugabanni su ringa ƙarya ba. To a ji tsoron Ubangiji idan na ji ɗan siyasa a rediyo suna an rarraba kayayyaki na aiki a makarantu, billahi azim sai kunya ta kama ni.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu ɗora a inda muka tsaya da hirarrakin da muka fara na inganta ilimi a jihar Kano da kuma wasu batutuwa da za su biyo baya, a madadin wakilan namu Mustapha Nasiru Batsare daga jihar Naija da kuma Barka Bashir a jihar Kano, sai jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin Joli Leather Gresham. Naku Babangida Cipirin ke cewa huta lafiya, sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abu.
An gaida Babangida Cipirin da wannan shiri, da wannan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a cikin shirin wato labarai a takaici, amma kafin nan ga wannan sakon.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, tsaka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka, ina jin daɗin sa, kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta, domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakatare mai watsa labarai a kungiyar Macha da Manoma da ake cema Platform Paysan na Nijar. Tsaka mai wuya, muna son shi, yana cikin ranmu, dole da za a yi shi kafin ya fara ma. Kana tuna wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi, duk wanda bai da gaskiya, gaskiya ina yana da wuya gare shi, wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na murya Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa, wato tsaka mai wuya.
Ni sunana Abdulrahman daga Sabon Fadama, Accra, Ghana, na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi, muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA, Voice of America.
To madalla, yanzu ga Mahmud da labarai a takaice.
A yau Litinin, ofishin Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce dakarun Israel sun mika wa majalisar da ke kula da yakin kasar wani tsari kan yadda za a kwashe Falasɗinawa wanda ke zaune a yankin zirin Gaza, da kuma tsarin yadda Isra'ilan ke shirin kai samami a yankin. Sanarwar ta biyo bayan wani alwashi da Netanyahu ya sha na ɗaukan matakin tura dakarun ƙasa cikin yankin Rafa da ke kudancin Gaza, inda sama da rabin al'ummar Gaza ke samun mafaka daga yakin da ake yi. Sai dai wannan sanarwar ba wacce aka fitar a yau Litinin ba ta bayyana ƙarara inda za a mayar da Falasɗinawan ba idan har aka kwashe su daga yankin na Rafa. Dakarun Ukraine a yau Litinin sun ce sojojin Rasha sun kai wani farmakin sama da jirage mara matuƙa 14 haɗe da makamai masu linzami 6 a Ukraine ɗin. Dakarun saman Ukraine sun ce sun kakkaɓo aƙalla 9 daga cikin jiragen 14 a yankin Kharkiv da Dnipropetrovsk, sannan sun lalata 3 daga cikin makaman masu linzami. Waɗannan sabbin hare-hare na Rasha na zuwa ne yayin da shugabannin ƙasashen nahiyar Turai suke shirin haɗuwa a yau Litinin a Paris don cimma wata matsaya da za ta kalubalanci shugaba Vladimir Putin, tare da kore ikirarin da fadar Kremlin ke yi tana cewa tana dab da samun nasara a yakin wanda ya shiga shekara ta 3. A yau Litinin, har ila yau ake sa ran ƴan majalisar dokokin ƙasar Hungary za su amince da yunkurin da Sweden ke yi na shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. Idan har suka amince, Sweden za ta zamanto mamba ta 32 a wannan ƙawance, wanda tun a shekarar 2022 ta nemi shiga bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. A bara, ƙasar Finland wacce ita ma ta nemi shiga ƙungiyar tare da Sweden ta zama mamba a NATO. Bisa tsarin dokokin kungiyar, duk ƙasar da take da muradin shiga ƙawancen sai ta samu amincewar kowace mamba a kungiyar ta NATO. Hungary ce kuma ƙasa ta ƙarshe da bata bayyana matsayinta ba. akwai dai rashin jituwa tsakanin Sweden da Hungary saboda zargin da Hungary take yi wa ƴan siyasar ƙasar ta Sweden game da katsalandan da suke yi a harkokin siyasar ƙasar ta Hungary.
Thomas Saro baki ɗaya kuma anan ne za mu nade tabarmar shirin na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya ne jar kamaru da Chadi wanda sai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin nan Amadudin Mahmud Lalo da ya ta gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Lawrence Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku sallama daga nan Washington DC. Sai anjima ku.